Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Alhamis 15 ga watan Satumba. A cikin shirin za a ji yadda kasar Ghana ke bayar da himma wajen yaki da dumamar yanayi da kuma haƙar ma'adinai a sashe. Sannan za a ji cewa kasar Japan ta baiwa jamhuriyar Niger tallafin buhuna 74 na shinkafa wanda za a sayar da rahusa kuma sa kuɗin cikin ayyukan ci gaba. Kamar kowane hantsi na ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin da kasa ba kasawa ba wanda Suleiman Barma ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Ghana. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaba Joe Biden a jiya Laraba ya ba da sanarwar ware dala miliyan 900 don kakkafa wuraren cajin motoci masu aiki da karfin lantarki EV a cikin jihohi 35. Wani bangare na burin gwamnatinsa na samun kashi 50 na motocin da ake sayar da su a Amurka su kasance masu amfani da karfin lantarki nan da shekarar 2030. Shahararriyar gasar nan ta tuka motoci ta Great American Road Trip za ta gudana da cikakken karfin lantarki, inji Biden a wurin baje kolin motoci na ƙasa da ƙasa na arewacin Amurka da ake yi a Detroit, jihar Michigan. Wannan kuɗin wani bangare ne na dala biliyan 7.5 da dokar gina madafin ci gaba ta 2021 wadda jam'iyyun Democrat da Republican suka kafa tare don kakkafa wuraren caji na EV 500. Dokar ta kuma keɓe dala biliyan 7 don tabbatar da samar da sinadarai masu mahimmanci don samar da batir na EV da dala biliyan 10 don samar da tsaftataccen tsarin sufuri wato mara amfani da man fetur da kuma motocin bus na makaranta. Gwamnatin jihar Jigawa ta ce ya zuwa yanzu fiye da garuruwa da ƙauyuka 1,500 ne ambaliyar ruwa ta yi wa ɓarna a cikin 22 daga ƙananan hukumomi 27 na jihar. A cewar gwamnatin yanzu haka ta samar da adadi mai yawa na kwale-kwalen zamani domin zirga-zirgar jama'a a gabar gadojin da ruwa ya karya a sassan jihar. A hira da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, Honorable Awolu Ɗanladi Sankara, kwamishinan ayyuka na musamman a jihar ta Jigawa, ya ce gwamna Badaru Abubakar ya kafa wani kwamiti domin ayyukan agaji ga waɗanda iftila'in ambaliyar ya shafa.
A yanzu a kididdiga da muke da shi muna da local government 22 wanda yake cewa wannan iftila'i na ruwan ya faru da su, ya yi affecting din su. Banda wannan a cikin local government 22 din nan akwai ƙauyuka guda 1,554 wannan ambaliyar ruwan ya shafe su. Akwai hectare 138 sun yi shuka masara, wasu sun shuka dawa, wasu sun shuka shinkafa, wasu sun kusa girbi, wasu sun zo dab da ma ishu din abin da zai kasance ta fara fidda kai, su ma ruwa ya zo ya shafe ya shanye. Mai girma gwamna ya kafa kwamiti akan wannan matsalar da take faruwa.
Shi wannan kwamiti menene aikinsa?
Farko akwai yanzu kamar kwale-kwalen da ake amfani da shi wajen ceto mutane ko kuma inda ambaliyan ake tunanin ruwa ya zo ya balle ta nan lokaci cikin dare zaka ji ruwan ya balle ya shiga ya ci waje. Kowace local government mun kai wannan kwale-kwale wanda yake na zamani mai amfani da inji ne ba wai wanda ake tuka da hannu ba, an kai guda 5 farko kenan. A wannan local government 22 akwai kuma wanda cewa abin yayi tsamari kamar irin siringin wanda yake cewa daga cewa abin ya tanan ruwa yake fara tahowa, su kuma sai muka yi amakon bebe sai muka ce musu to shikenan akai musu goma. Banda wannan kuma akwai mata, akwai kananan yara, akwai mata masu ciki, an yi providing na cewa likitoci 5 su ma mun tura su su je su kasance cewa farkon abin da su fara yi magunguna da za a ba wa su wayannan mutanen a ceto su tukunna a tabbatar an ceto rayuwarsu ita ce farko. Sannan secondly kuma issue din magana abinci, wannan committee akan yayi fara aiki. Abu na biyu da committee mai yanzu magana zan ba da report din shi shine akan issue din maganar kayan amfanin gonar da aka yi asara, gidajen da aka yi asara, wanda ya za a yi a ga a taimaka musu da radadin wannan abin nan, menene za a yi? Magana faranta jama'a.
Karewar gadoji yafi ta'azzar al'amarin ambaliyar ruwan nan. Daya daga cikin wuraren da aka ba da rahotannin cewa abu ya yi kamari shine kaman karamar kumar birnin Kudu da aka ce gaba daya ma ba a iya shiga. Akwai wani matakin gaggawa misali da gwamnati ta kai wannan yankin?
An kai saboda cewa kowace local government, kamar yadda na maka bayani, akwai chairman na local government din nan take yana wajen. Duk abin da ya fara a wajen shi zai fara zuwa ya kai dauki da gaggawa, daga nan sai alertin din mu jiha. Issue na gada da ake magana akai, duk gadojin da aka samu problem akai already mun riga an dauka, wanda yake ce sa a cikin committee nan an saka cewa akwai ministry na works suna ciki. Kamar gada da kake magana da mun kudi, a sani na dai already an fara magana ma aikin ta. Banda wannan, duk gadar da aka samu problem akai, kokari ake akan ya za a gyara ta, koko idan ba san da ba za ta gyara a yanzu akwai a wannan lokacin da ana ruwan nan ba, koko ruwa yana wannan wajen, ai kokari a ga yanda za a fidda hanya ta bayan ta ko ta gefen ta wanda za ta zama temporary, yanda za a iya hucewa a ci gaba da dai uzurin daga a ci gaba da harkar kasuwanci kafin ita gwamnati ta zo ta wannan gyaran.
Ya zuwa yanzu gwamnati kamar nawa ta kashe a wannan hidima?
Ito kamar yadda na maka bayani, abin kalabi ne. Akwai gwamnatin jiha, akwai gwamnatin local government. Kaga gwamnatin local government actually sai dai chairman na wannan karamar hukuma ko kuma commissioner na kananan hukuma shi zai iya sani. Dole sai dai idan dai a kiddiga an gama, sannan sai mu ga cewa a to ga abin da aka kashe gaba daya.
Commissioner ayyuka na musamman a jihar Jigawa kenan, Honorable Awalu Dalladi Sankara. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto, a kuma gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya. Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai kai mu kasar Ghana. Ko kuma rahoton mu na tsere, inda hukumomin kasar suka shiga bayar da himma wajen yaki da dumamar yanayi da haƙar ma'adinai a Sace, wanda don haka ma ta damƙe wasu 'yan ƙasar China da ke wannan aika-aikar. Hamza Adams, gare ka.
Da cikin matakan shine gurfanar da baki musamman Chinesawa tare da mataimakansu a gabar kotu. Ba wannan ne matakin farko da gwamnati ta dauka wajen magance matsalan hakar ma'adanai ta barauniyar hanya ba. Gwamnati ta yi amfani da dakarun soja tare da kona na'urorin hakar ma'adanai da dai sauransu, amma yunkurin har ila yau ya ci tura. To sai dai masu ruwa da tsaki a kasar na ganin wannan matakin gurfanar da Chinesawa da ake ganin su ne hummul habayi sun hakar ma'adanai ta barauniyar hanya yayi taimako sosai. Hadi baba Muhammad mai tattaro masu hakar ma'adinai a kananan filaye a kasar ya ce muddin gwamnati ta dau wannan mataki da muhimmanci, to shakka babu za iya samun saukin wannan matsala.
An ya kama dan Ghana da yawa na cikin sarka yanzu ga yan Ghana da yawa na ciki, amma ana ya kama wani ka gangan China ya je yi banna nan kai shi nan da nan bai ke minti 30 an bar shi ya zo gida. Sai sa gwamnati ya sa kafa kasa ya so yayi sayin daki an fara gele mutane da yawa an ji tsoro.
Shi ko babban jami'i a cibiyar horar da ilimin samar da zaman lafiyan kasa da kasa ta Kofi Annan International Peacekeeping Center, Professor Kusi Enin, ya yi korafin cewa kasar China na da wata manufa ta gurbatar ruwan kasar da sinadarai domin koko din kasar ya lalace, abinda ya kafa hujja da matakin da Japan ta dauka a baya-bayan nan akan Ghana na rage yawan koko da take siya a kasar.
We know that Japan in particular that loved our cocoa beans is now disturbed because they found traces of chemicals in our cocoa beans.
Koshin matakin gurbatar da ƴan China masu hakar ma'adinai tare da keta wasu dokokin kasan Ghana ka iya haifar da tsamin dangantaka tsakanin kasashe biyun? Wannan ne tambaya da na yi ma mai sharhi bisa harkar diplomasiya Umar Sanda Amadu mai ritaya, a inda yake cewa
indai an samu mutumin America ko Singapore ko China ko England da wannan laifi, ya dace a kai mai shi gaban kotu in yaso a yi mai hukunci. Wannan ban ganin abin da zai kawo damuwa tsakanin mu da wani gari ba, tunda dai mai shi ya taka dukan garin mu in damuwa, kuma kowane gari ya san Ghana ba mu yadda a shigo muna da aikin galamsai a kai hanyar da bai dace ba.
Ko me al'umman kasar Ghana ke faɗa bisa wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na gurfanar da Chinesawa da mataimakansu?
Sunana Aminu. Ni na taɓa aikin galamsai, abinda 'yan China nan ke muna ba abin wasa bane wala suke ba mu su kuma kare su bata muna kasa su te shi yasa abinda muke so ne in aka kama su da evidence akai court court ya deal da su
aika aikan wasu al'umman China na janyo ma kasar Ghana hatsarin kaddarori masu yawan gaske cike har da dazukan kasar da ma hatsarin rayukan al'umma inda ma bayan nan mahakar ma'adanai da wasu 'yan China suka daina aiki akai ya rufta akan wasu al'umman Ghana su biyar abin da ya sanadiyar mutuwar su Ghana da ta sun tikanta cikin jerin kasashen da ke fama da matsalan gurbata muhalli ta hanyar hakkar ma'adanai tun da tarayyar turai ta yi barazanar haramta ma Ghana shigar da koko dinta a kasuwar nahiyar muddan bata dauki mataki ba Hamza Adam muryar Amerika Kumasi Ghana
To a gaida Hamza yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya
Ba ma'aikatar shari'a ta Amurka ta bayyana wani laifin da aka tafka inda ta zargi wasu Iraniyawa uku da yin kutse a shafukan yanar gizo na ɗaruruwan waɗanda abin ya shafa Amurka da ma duniya baki ɗaya a wani abin da jami'ai suka bayyana a matsayin wata aika-aika ta internet Salon Ransomware. Ko da yake tuhumar ba ta zargin masu kutsen sun yi aiki da madadin gwamnatin Iran. Hukumomin tabbatar da aiwatar da doka na Amurka sun fitar da gargaɗin haɗin gwiwa game da abin da suka kira ci gaba da ayyukan ta'addanci ta yanar gizo. Daga 'yan wasan da ke da alaƙa da rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran yayin da ma'aikatar Baitul Mali ta haramta aiki da adiresoshin Bitcoin da ke da alaƙa da biyu daga cikin waɗanda ake zargin. Hukumomin tabbatar da bin doka da oda na Amurka da Australia da Birtaniya da Canada ne suka bayar da shawarar tsaro ta yanar gizo. Mazauna wani birni a yankin Shenzhen mai nisa na kasar Sin sun ce suna fama da yunwa, tilastawar kebewa da kuma karancin magunguna da kayayyakin yau da kullum bayan fiye da kwanaki 40 a cikin kullun kwayar cuta. Ɗaruruwan saƙon rubuce-rubuce daga Gulja sun shagalta masu amfani da shafukan sada zumunta na ƙasar Sin a makon da ya gabata tare da mazauna yankin suna musayar bidiyo na firijin da komai ya ƙare ciki. Yara masu zazzaɓi da mutane suna ihu daga tagoginsu. Mummunan yanayi da ƙarancin abinci suna tunatarwa kan wani mummunan kulle a Shanghai a farkon wannan shekarar. Lokacin da dubbinan mazauna garin suka buga koke ta yanar gizo cewa an kai musu rubabbun kayan lambu ko kuma an hana su kulawar lafiya.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kam sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Niger wadda ta samu tallafin buhunan shinkafa 74,000 da za a sayar a fadin kasar da Arha a kuma yi amfani da kudin kan ayyukan cigaban kasa ga Haruna Mamman Bako da rahoton.
Albarkacin yarjejeniyoyin kasashen jamhuriyar Niger da Japan musamman ta taimakon juna da kayan abinci da kasashen biyu suka rattaba hannu a shekarar 1999 ya sa kasar Japan tallafawa jamhuriyar Niger tonno 3,700 na shinkafa kwatankwacin buhuwan shinkafa 74,000 da kudaden su suka kama biliyon 2 na sefa. Wannan taimakon manufarsa shine rage wa talakawan kasar radadin babu komi a cikin rumbunan su alhali ba a kai ga sabuwar cimakar karshen damana wannan shekara ba. Haka ma da karya hauhar farashin kayan masarufi a cikin kasuwannin kasar kasancewa bayan hatsi shinkafa ce dangin abincin da 'yan Niger suka fi ci a cikin gidajen su. Hasali ma da zaran hukumomin kasar suka sayar da shinkafar za su saka kudin a cikin wani asusun kasashen na bai daya da ake ce makayar domin iya amfani da su don tunkar matsanancin matsalolin da ke iya bijirowa. Abdul Ibrahim shine magatakardar ofishin ministan harkokin kasuwanci na jamhuriyar Niger.
Il est important de rappeler ici que l'utilisation des différents fonds KR
Shuna da kyau kusan cewa anan saka irin waɗannan kuɗaɗe a cikin wannan asusun bai na Niger da Japan na KR a ɗan shekarun baya-bayan nan ya bai hukumomin wannan ƙasar damar tunkara waɗansu matsaloli masu zafin gaske kamar tattalin abinci a cikin rumbunan gwamnati da suka kai kuɗi sai fa biliyan 1 da miliyan 450. A nasa ɓangaren jakadan Japan a jamhuriyar Niger Ikatai Kasuya da ke zamne a ƙasar Ivory Coast yana mai cewa ƙasar Japan za ta ci gaba da irin wannan ƙoƙari wa jamhuriyar Niger kuma daga farko Niger ta ƙara ɗaukar matakai wajen sauƙaƙa shigowa da gaugawa da kayayyakin da muke kawowa ta hanyar sauƙi a custom da haraji da sauransu. Na biyu, Niger ɗin ya kamata ta ƙara ƙaimi da hanzari domin kuɗaɗen da za su hito ta hanyar sayar da wannan shinkafar su yi amfani ta inda ya kamata. Sai dai a cewar Jafaru sarkin shanu wani dan fafatakar kare haƙoƙin talakawan ƙasar ba ba da taimako ba domin a sayarwa talakawa wannan shinkafa to dai a gani a ƙasa kar wasu su karkata abin zuwa wani waje
inda ƙasa ta taimako da wanda al'umma suka shaida kaga ƙasar nan sun san da tana tare da su 200% sun san da ƙasa ce wadda suke a gullata suke da umarni gare su amma an kawo abu bakin dan wuri guda ɗan gungu sun lalata shi sun tashi su kuma an bar shi haka nan shekara duna haka ne bai kamata ba jama'a ya kamata a yi adalci a kwatanta adalci adalci lalle na 100% sai Allah amma a kwatanta adalci ake so mu shi ɗaya a kukan mu a kwatanta adalci kuma duk wanda an ka ba amana shi wannan aikin in aka ga abu ya kai wurin da ba inda ya kamata ya kai ba ba a kiran kowa wannan da an ka gan shi ta wurin shi da an ta mashi a cikin inda to su kuma committee nan dole a zarge su da abin da sun kai ba na gaskiya na ba in akwai wani hukunci da ya doru su kansu don ba a committee ba a mai abin da abba ya gare ka ba kenan sai a zo hukuncin na a yi musu wanda ya kamata.
Haruna Mammani Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, yanzu kuma lokaci ne da zan dan za ku da gefe guda Suleiman Barma ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Barma. Shirin na kasa a wannan mako ya nufi kasar Ghana inda masu bukata ta musamman daga kasashen yammacin Afirka suka tare da sunan cirani sakamakon abinda suka kira rashin samun aikin yi a kasashen su na asali. Walin makafin jihar Ibadan a Najeriya na daga cikin waɗanda suka sauka kuma su don neman abin rufin asiri sai dai kamar yadda ya shaidawa wakilin muryar Amurka Hamza Adam da alama har yanzu jama'a bata fahimci bukatun na kasassu ba lamarin da ke tilastawa wasu daga cikin su rungumar bara a matsayin sana'a dukwa da kyakkyawar niyyar su ta kama aiki ko wata sana'a irin ta mutunci.
A yau na iso masarauta ne su kutum na makafi da guragu kuma za mu tattauna da ranka daɗe ko za ka haɗi mana sunanka daga ina ka fito a tarayyar Najeriya.
Alhaji Hamza ne na fito daga jihar Sokoto amma ne ne wani makafi na jihar Ibadan na Allah ya kawo wajen sarkin Kumasi saboda can Najeriya ɗin ma da hulɗa arziki tsakaninmu da shi yadda ya kamata. Da shi ne muke dan zo nan lokaci lokaci muna dan ziyarta su muna komawa eh sarkin Kumasi Attahir.
Me yasa sanadiyan zuwanka nan Kumasi sai wani sana'a kake anan?
To nan Kumasi na zo nan ne ga ina zaga ina neman abin da na ruha maka na asiri da iyalaina.
Eh Allah subhanahu wataala yayi maka jarabta na nakasa bi ma'ana baka gani ko ba haka ba?
Eh kuwa.
A don haka bara kake yi?
Eh.
Da kai da iyalinka kuka yi so nan?
A ban zo da iyali na alam ba.
Amma kana da iyali daga can Najeriya?
Ina da iyali daga can Najeriya.
Ɗayanka nawa ne?
Ina da ƴaƴa kamar guda hudu.
To ya mu'amalanka da al'umman Kumasi wa hasatan makafi da guraru?
A gaskiya mu tsakanin mu da sarkin makafin Kumasi da al'umman Kumasi sai dai mu ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah.
Da farko kana bayani kan irin kalubale da kuke fuskanta cikin wannan harka taku na barace-barace. Aikin gaba dai kwalliya ta biya kudin sabulu.
Kwalliya abin sa ko da mun so ta biya kudin sabulu din, ba za ta biya kudin sabulu ba saboda irin kalubalen inda muka samu ga shugabannin mu daga kamar irin jahohin Najeriya. Muna samun kalubale yanzu kai matsayinka na mai da ƙasa, ko da sana'a ka kama yi, ko da Allah ya hore maka dan abin zaka yin sana'a haka, sai zan su wanda Ubangiji Allah ya bai wallahi dan sana'a da gani dan su ba su san abin hannu na ƙasashe. To duk abin da ke ƙara ci mana to a ƙwarya kenan.
Na fahimta cikin wannan kalubale da kuke fuskanta ai sanadiyan zuwan ka nan Ghana. To sai wani sana'a ne kaga kaman kai kana fama da nakasa ka iya yi ne baka samun tallafi haka yin sanadiyar zuwan ka Ghana?
To mu sana'a bakin wa tsakanin Allah, kaga yanzu kamar irin goro nan da ake dauka kamar da Ghana a sai Najeriya. To in kamar Ubangiji Allah ya hore mutun jari kana da ƙarfin zaka dauka ka je da shi. Ka zo ka saida har ka samu wani abu ciki wanda za ka ruha ma kanka asiri, ka ruha ma iyalinka asiri. Duka irin wannan sana'o'in muna iya mu yi su. Amma abin da ke ci mu zuwa ƙwarya rashin jari. Yanzu duka wannan nema da kaga ana yi, yanzu za ka tara marashi gani kamar 100. Wallahi wallahi Allah shi da sunan Allah Alhaji Hamza, da izinin Allah sai da ƙyar za ka samu 10 ciki wanda adda wadata za su iya kaunan su ko su ga iyalin su.
Kace da sana'a irin yadda ake wato idan da goro zuwa Najeriya na daga cikin sana'o'i na za ku iya kuyi. Ta kaka za a iya a yi wannan sana'a wanda yake ina ganin sai masu gani ne za su su.
Yanzu kamar idan mutum sai goro na in kana da yaronka yana kula ma kuna shi kun ka shiga mota. To idan ka je za ka kulla dangantaka kamar da wani can mai ƙarfi wanda ke sayin abin in ya zo ku yi magana sai ya sayi. Ya baka riba wani abu ko da kaɗan daga ciki. Kai kuma kana dawa kana ɗauka kana kai masa kuma daga kun ƙulla ajanda tsakaninka da shi. Shi za ka kai mai zai samu abu mai ɗauka a ciki amma zai baka riba ko da kaso 3 ne bisa 100. To Allah ya sa za ka samu abin da ka ruwa makanka asiri, ka ruwa ma iyalinka asiri.
To wasu matsaloli ne haka kuke fuskanta daga nan ainihin Ghana?
Mu tsakaninmu da shugabannin Ghana sai dai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah musu albarka. So amma anan muna fama da matsalolin muhalli. Ala kullu halin muna neman taimako na wurin zama din abin ya gagara. To akan haka ne yanzu da Ubangiji Allah ma ya kawo ku a gurin mu muke son mu nuna muku irin abin da ke damuwan mu. Kuma da wasu musamman suna nuna maka matsangoma tsangoma irin tsangoma kamar Allah ya nuna ya jalace mu da irin wannan jarabta. Su kuma suna lafiya. Amma suna mana wani ɗauka wadda ba ta da muhimmanci.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam da walin makafin jihar Ibadan a Najeriya, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gaida Suleiman, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Da babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic zan so ma sharhin jaridun na yau, kuma ɗayan manyan labaranta ne akan wadda handama a yi aiki don ƙasa kawai. Tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya ce kan ƙasar nan ta samu wadata ya zama wajibi ga dukkanmu a yi ɓiris da handama da son kai a haɗa kai don zama lafiya da cigaba. Ya ce yau ƙasarmu na fuskantar ƙalubale ba iyaka, kan kuwa a ce mun samu wadata lalle aziman akwai buƙatar a yi waje da handama. Wannan saƙo ne da ya kamata ya ta kaɗawa ba a gidajenmu kawai ba, har da wurin ibadunmu da makarantu cikin unguwanninmu da kuma uwa uba tsakanin shugabanninmu. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito duk yadda aka yi za a gina majami'ar katidra ta ƙasa, shugaban ƙasa ne ya yi wannan ƙudurin. Jaridar ta ce shugaban Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya sake nana ta aniyarsa na gina majami'an katidra na ƙasa. Ya ce aikin majami'ar ta ƙasa wani abu ne da ya samu gindin zama cikin gwamnatinsa, yana mai ƙarfafa cewar babu abu da zai hana gina ta zuwa ga yabo da girmamawar Ubangiji. Shugaban yayi wannan jawabi ne lokacin da ya sadu da dangi da sauran masu makoki a wurin taron makokin Uban Dr. Joseph Siyawu a Japan a ranar Lahadi Pentecost International Worship Center Graceland ta Shinungwa Accra. Sai jaridar The Herald da ta ruwaito cewar marasa rinjaye a majalisar dokoki sun yi barazanar daukar mataki duk da cewar hukumar da ke kula da sadarwa ta kasa ta janye umarninta na kafa sim cardin mutane. Jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar dokoki sun kuma sake farma hukumar sadarwar ta kasa kuma da ministan wannan ma'aikata Osla Osu Ekofol game da yadda take tafiyar da harkar darisar sim cardin din mutane. Hukumar dai tuni ta janye umarninta na kafa sim cardin din da ba su yi rajista ba abin da ya shafi har ma waɗanda suka yi rajista din da yake hira da ɗan jarida. A majalisar dokokin shugaban marasa rinjaye Haruna Idris ya yi kira ga shugaba Akufo Addo ya hankaltar da ministan sadarwarsa da kuma hukumar ta sadarwa din. MP na Tambale ta Kudu ya buƙaci amsa akan app din na ma'aikatar ke amfani da shi a atisayin a CD 55 game da abin da ya ce ne wannan cajin ma ya haramta. Babban labarin da Chronicle ne, Attorney General ya mai wa Mahama martani yana faɗan cewar kotu ba zauren nuna jinƙai ba ne. Jaridar ta ce Attorney General kuma ministan shari'a Godfred Yabo Adame ya mayar da martani ga tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama akan jawabin da ya yi game da aikin shari'a. Attorney General ya bayyana cewar kotu ba zauren nuna jinƙai ba ne wacce za ta gabatar da shari'a tare da tausayi ko kuma tausayawa ko soyayya ba. Ya kamata a fahimci cewar haƙƙi ne na kotuna su tafiyar da aminci bisa tafarkin doka. Kotu ba wurin nuna jinƙai ba ne, in ji shi. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanul Allah Muktar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
A taƙaice, shugaba Joe Biden jiya Laraba ya ba da sanarwar ware dala miliyan 900 don kakkafa wuraren cajin motoci masu aiki da ƙarfin lantarki a cikin jihohi 35, wani ɓangare na burin gwamnatinsa na samun kashi 50 na motoci da ake sayar da su a Amurka su kasance masu amfani da ƙarfin lantarki nan da shekarar 2030. Shahararriyar gasar nan ta tuka motoci ta Great American Road Trip za ta gudana da cikakken ƙarfin lantarki, in ji Biden a wurin baje kolin motoci na ƙasa da ƙasa na arewacin Amurka da ake yi a Detroit a jihar Michigan. Firayim Ministar Sweden ‘yar jam’iyyar Social Democrat Magdalena Andersson ta amince da shan kayi a jiya Laraba bayan zaɓen da aka yi kusan kankan-kan, wanda ya baiwa gamayyar jam’iyyu huɗu masu ra’ayin riƙau damar samun nasara da kuma ikon kafa sabuwar gwamnati. Ƙuri’u ƙalilan ne ya rage a ƙirga, amma Andersson, wacce ta zama mace ta farko da ta zama Firayim Minista a ƙasar Sweden a bara, ta ce sakamakon da aka samu ya nuna gamayyar masu ra’ayin riƙau ta samu nasara. Saboda haka gobe zan nemi shugaban majalisar ya sauke ni daga mukamina, in ji Andersson ga manema labarai. Wata kotu a birnin Varanasi da ke arewacin Indiya ta amince ta saurari koke daga mabiya addinin Hindu da ke son gudanar da ibadarsu na yau da kullum a wani masallaci da ya dade shekara aru-aru, inda ta yi watsi da roƙon da musulmi suka yi na a yi watsi da koken.
To masu sauraro, da muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Salamun Abu wanda shi kuma ya haɗa da ya kuma bada umarni da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.